بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. bayan haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini. yau muna 11 ga watan Rabiul Akhir, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama na shekara 1444 a kidaya ta miladiya. yau muna 6 ga watan 11 shekara ta 2022. mun dawo wannan majalisi namu a wannan markazi mai albarka, markazu Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu. mun zo din ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub na wannan malami. Allah ya kara masa hakuri akan jarabawa, ya kara masa albarka a rayuwarsa, Al-Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid. idan ƴan uwa suna biye, muna nan dai a gaban da malam ke bayani akan asbabut tiba'il hawa, dalilan da ke jawo son zuciya. Malam ya yi bayani akan dalilai da dama, wanda na ƙarshe da muka tsaya a kansa ita ce gaban da malam yake magana akan a yayin da mutanen kirki masana suka yi watsi da umarni da mai kyau da hani akan munanan ayyuka, to a wannan lokaci son zuciya za ta mamaye al'umma, kuma a wannan lokaci za a samu tasgaro a cikin imani. To a wannan gaban muka tsaya, inda za mu tashi shi ne khamisan, dalili na biyar cikin dalilan da ke jawo bin son zuciya. Malam ya ce hubbud duniya war rukunu ilaiha, son duniya da kuma karkata zuwa ga duniya. Son duniya da karkata zuwa ga duniya na daga cikin dalilan da ke jawo bin son zuciya. Idan aka ce son duniya, ba shi ne mutum ya ci mai kyau ko ya sha mai kyau ba, ko ya sanya mai kyau, ba shi ne son duniya ba. Son duniya shi ne mutum ya nemi duniya ko ta kofan haramu, sannan kuma ya manta da gidan lahira, ya ƙi yin aikin da zai samu ɗaukaka a gidan lahira. Waɗannan abubuwa guda biyu su ake kira son duniya. Mutum ya nemi wani abu na duniya ko ta kowace irin ƙofa, ba tare da kallon halastinta ko haramcinta ba. Sannan sai ya manta da aikin da zai iya samu ɗaukaka a gidan lahira. To duk wanda ya faɗa cikin waɗannan matsaloli guda biyu, sai a ce ya faɗa cikin matsalan son duniya. Ko haram ko halas ba ita ce ma'auninsa ba. Ya za a iya samu duniya? To wannan ita ce matsala. Sannan kuma ya daina yin aikin da zai samu gidan lahira. Aikace-aikacen da aka san cewa idan bawa ya yi, Allah zai so shi ya ƙaunace shi, Allah zai mishi kyakkyawan sakamako, to shi ya daina yi. To kaga wannan mutum sai a ce ya faɗa cikin cutan son duniya. Malam ya ce min man ahabba ad-dunya wa rakana ilaiha wa nasiya al-akhirata yatawalladu indahu sa'yun hasithun li talbiyati kulli ma yufriduhu hadha al-hubb wa dhalika ar-rukun. Yace a duk lokacin da mutum ya kaunaci duniya, ya karkata zuwa gare ta, ya manta da aikin gidan lahira, to wannan yakan haifar da kaga mutum yana faɗi tashi mai gaggawa, yana amsa ma duk wani abin da son duniyan nan ke gajar masa. Wato sai kaga mutum yana duk wani abin da son duniya ya gajar masa, to yana gaggawan ya amsa ya yi, ya aiwatar da abin da son duniyan nan ya gajar masa. Hatta wa in kana mukhalifan limanhajillahi, ko da ko hakan zai bayi zuwa ga asaba matsarin da Allah ya hukunta bayi, to zai yi ba tare da kallon menene zai biyo baya ba. wa zalika bi'ainihi huwa tiba'ul hawa, Malam ya ce to wannan ai shine tsantsan bin son zuciya. Duk wanda ya kauda kai daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara a addini ko a rayuwa yake yin abin da ya ga dama, to wannan ai shine bin son zuciya. To shi kuma wannan yakan samo asali ne daga cuta ta san rai. Malam ya ce wa qallafatil maula an nazara ila hadha sabab. Allah subhanahu wata'ala ya dawo da hankalinmu, ya jawo hankalinmu akan wannan matsalan, wannan sababin cewa son duniya na iya gadar mutum da bin son zuciya. Allah ya jawo hankalinmu akan wannan, fa qala, inda Allah yake cewa innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahum an-naru bima kanu yaksubun. Allah yake cewa innal ladhina la yarjuna liqa'ana, lalle waɗannan waɗanda ba sa faɗin saduwa da Allah, su san ba sa faɗin saduwa da Allah, kuma saduwa da Allah ai shine kololin abin da masoyan Allah suke so. Duk masoyan Allah yana faɗin saduwa da Allah. Wannan baya nuni akan cewa wai lalle yana son mutuwa, kamar yadda yazo a cikin hadisi Allah subhanahu wata'ala da yake faɗin waliyansa, yake faɗin waliyansa, ya faɗi sufofinsu, ya ce sai dai shi bawan nawa yana ƙin mutuwa, amma kuma mutuwan ita ce alkhairi gare shi. Har Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya fassara wannan hadisin wani irin fassara mai ban sha'awa, wanda yake samun wanda zai fassara hadisin nan hakikanin fassara wacce ta dace da shi yana da wahala kamar Ibn Taymiyyah. A ce ga mummuni yana son Allah, yana son saduwa da Allah, kuma yana kin mutuwa. Ibn Taymiyyah ya kore wannan baya nunewa akan mazawa wa san Allah. Har nana Aisha ma ta taba tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, da manzon Allah yake faɗi a cikin wani hadisi cewa man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Duk wanda ya kwaɗaici saduwa da Allah, ya kwaɗaici haɗuwa da Allah, to shi ma Allah yana son ya haɗu da shi. Wanda kuma ya kyamaci haɗuwa da Allah, shi ma Allah na kyaman haɗuwa da shi. Nana Aisha ta ce manzon Allah, ya abin zai kasance ga mu ba ma son mutuwa, to wannan shine ma'anan mun ki saduwa da Allah, muna kyaman saduwa da Allah kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da ake nufi ba kenan. Ya ce mummuni idan ya zo mutuwa, Allah ya haskako mishi gidan aljanna, ya ga irin karama da darajojin da zai samu a wurin Allah, a lokacin nan sai ka ga mummuni ya kosa ya sadu da Allah. To a wannan lokaci shi ma Allah ya kosa ya sadu da shi. Amma fajiri ko kafiri yayin da ya zo mutuwa, ya ga irin tabargazan da ya yi, da irin mummunan makoman da zai samu a wurin Allah, sai ya riƙa bai san haɗuwa da Allah, bai san haɗuwa da Allah, yana kyaman haɗuwa da Allah. To shi ma a wannan lokacin Allah yana kyaman haɗuwa da shi. Ila an fahimci da kyau. To da haka abinda ake nufi ba wai yanzu ka ji cewa kai da bana son mutuwa, ba ka kyamaci haɗuwa da Allah ba ke. A'a, ana nufin wanda ya so duniya, wato ya so duniya har ya manta da Allah, Allah baya burge shi, dokokin Allah ba sa burge shi, littafin Allah da masoya Allah ba sa burge shi. To in ka ce zo ka sadu da wancan mahaliccin, ai ba zai kwaɗayin saduwa da Allah ba. Amma mummunai fa na ƙwarai, har sai ka ga wasiyya suke yi, kai waɗansu ma sukan je su yi jihadi ne domin su gayyato mutuwa. Ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu in aka kashe ni a gurin yaƙin nan, ina ce kana aljanna? Sai ya ga ya cinye dabi nan da ke hannun shi, ma lokaci ya yi tsawo, sai ya watsi da su kawai ya faɗi a cikin fagen yaƙi, kuma aka kashe shi. Wani ya zo Julaybib, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka je aka yi jihadi, bai dade da musulunta ba. Da aka je jihadi, aka samu rabon shi a ganima aka ba shi. Sai ya zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan abin da aka aiko min da shi, wallahi ba don wannan na bi ka ba. Ya ce ni abin da ya sa na bi ka ne akan in je fagen yaƙi, a daidai nan nake so, a soke ni da kibiya ko da mashi, in yi shahada in sadu da Allah. Ya nuna irin, ya nuna gurin da yake so. Sai manzon Allah ce, wallahi in yayi ma Allah da gaske kuma Allah zai mishi da gaske. Sai kuma aka je wani jihadin, inda ya nuna wa manzon Allah ce, a nan nake so a soke ni, kuma ana aka soke shi shahada. Me yasa suke kwaɗayin saduwa da Allah? Na ɗaya dai ba su manta da Allah ba. Wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusuhum. Su ba su manta da Allah ba. Suna nan zuciyarsu tana cike da san Allah, gaɓuɓɓansu da zuciyarsu da harshensu yana cike da ɗa'a ga Allah. To ba su manta da Allah ba. Soyayyen Allah ta riga ta cika zukatansu. To sai ya kasance suna kwaɗayin ma su yi aikin da za su sadu da Allah. A zahiri, zuciyarsu tana tare da Allah, a zahiri kuma suna faɗin saduwa da Allah. Shi ne sai ga mutum ya zo ma mutuwa, sai kaga yana dariya, sai kaga yana faɗin waɗansu kalmomi na daraja. Sai ka ji magabata an ce wani ya zo mutuwa, yana nanata waɗansu ayoyi na Alƙur'ani mai girma waɗanda suke nuni akan daraja da ɗaukaka. To irin waɗannan su ne abin da ake nufi da kwaɗayin saduwa da Allah. To wanda ya zama shi bai kwaɗayin saduwa da Allah, saboda bai ƙaunaci Allah ba, ballantana ya so haɗuwa da shi, bai bi dokokin shi ba, ballantana ya sa kwaɗayi akan abin da ke wurin Allah, to ta yaya za a iya kwaɗayin saduwa da Allah? To irin waɗannan su ne innal ladina la yarjuna liqa'ana, waɗannan waɗanda suke ba sa kwaɗayin saduwa da Allah. Waradu bil hayati dunya, suka natsu da rayuwar duniya. Waɓama annu biha, suka karkata zuwa gare ta. Shi ne waɓama annu biha, sun natsu da ita. Sun natsu da ita. Menene ma'anar natsuwa da ita? Ita ce ƙololuwan manufansu. In ka tambaye shi mene kake son ka cimma, ya ce ina son in kuɗi. To menene ƙololuwan manufanka a rayuwa? Ya ce mutum ya samu kuɗi. Duniyar dai ita ce farko, ita ce ƙarshe. Sannan ya zama da tunaninsu, da aikace-aikacensu, da ninyoyinsu, duk kawai sun ƙarar da shi ne akan al'amarin duniya. Idan ya yi sallah, domin ya samu duniya ne. In ya shiga itikafi, domin ya samu duniya ne. In ya karanta Alƙur'ani, domin ya samu duniya ne. In ka ga ya tafi hajji ko umara, domin ya gyaro duniya ne. Wai na kace a kace hajji, ana neman ɗaukaka a wurin Allah ne da su. Ana neman ɗaukaka ne a wurin Allah. Amma shi gabaki ɗaya manufansa da niyyansa, to ta tattale duk abin da ka ga ya yi shi duniya yake ma. Kila kun fahimci abin da ake nufi. Shi ne ma'ana, rabu bil hayatid dunya wa qama annu biha, sun natsu da ita. Tunaninsu a kan ta ne, ninyoyinsu saboda ita ne, sannan aikace-aikacensu don ita ne. Kaga kana iya zuwa aikin gwamnati, don me kake zuwa aikin gwamnati? Ka sami abin masarufi da za ka tsare mutuncinka. Amma me yasa kake karatun Alƙur'ani mai girma? A wannan duniya ba ta da rabo a cikin karatun Alƙur'aninka. Ba wani rabon duniya a cikin karatun Alƙur'ani mai girmanka. Kawai Allah kake ma. In aka ce Allah kake ma, duk wani abin da nassi ya zo cewa karatun Alƙur'ani na gadar da shi, to shi ma yana kan hanyar Allah. In aka ce ana samun aljanna, ana samun yardan Allah, ana samun kariya daga sharrora, shaytanu shayatinil jinni wal ins, to duk sai ka karanta Alƙur'ani saboda wannan manufan, duk yana cikin hanyar Allah. Saboda nassi ne ya zo da falala. Tunda annabi ya faɗi wannan falalan, to yana nufin a yi wannan aikin don wannan falalan ne. Idan ka yi sallah, Allah kake nufi da gidan lahira. To amma akwai wanda yake shi in yi sallah, ya za a yi dai buƙatuwan shi ta biya na duniya, in yayi azumi bukatun shi ta biya na duniya, in yayi haji ko umara bukatun duniya, har alkanun Islam ma gabaki ɗaya shine yin sa ne saboda bukatun duniya. Shine wa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Da haka shi manufan shi ita ce gidan lahira, gidan duniya gabaki ɗaya. To shine rabu bil hayatid dunya, sun natsu da rayuwar duniya, wa kuma annu biha, sun kuma karkata zuwa gare ta, suna neman duniyan ko ta kowace irin kofa. Walladhina hum an ayatina ghafilun, kuma sun rafkana daga ayoyin Allah, ba sa wa'azuwa da ayoyin Allah. Ayoyin Allah ko dai shar'iyya ko kuma kauniyya, ayoyin Allah guda kala biyu ne, akwai shar'iyya, Qur'ani da sunna kenan, su ne ayoyin Allah ne shari'a. Za ka ji Allah ya tsoratar da mu gidan lahira, ya tsoratar da mu kansa, wa yuhadhirukum Allahu nafsahu huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira, duk irin waɗannan Allah zai riga tsoratar da mu kansa. Allah ya tsoratar da mu kansa, ya riga tsoratar da mu gidan lahira. A cikin hadisi manzon Allah ya tsoratar da mu, to shi ba ruwan shi da wannan. Sannan akwai kuma al-ayatul kauniyya, yadda Allah ke gudanar da duniya, shi ma wannan wa'azi ne babba. Kana zaune da masoyi yau kaga ya kwanta ya rasa, ba kuma kada yadda za ka yi. Kana ganin wani da arziki yanzu ya talauci, kana ganin wani da mulki yanzu, Allah ya kwace mulkin. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Wannan ya isa ayoyi. Kaga wani mutum kakkarfa amma yanzu yana tafiya a dudduke ba lafiya. Kaga mutumin da ke numfashi ganin dama, yanzu sai an sa mishi oxygen sai ne yake iya numfashi. Kaga mutumin da yake koma tajja take kyakkyawa, ya tunan yanzu kin ya salwanta. Akwai wata baiwan Allah wacce na ganta a asibiti wani lokaci, lokacin suna ‘yan mata ana gaya mata kyau, ta haɗu sosai. Aka na ganta a asibiti, ciwo ya tatake ta, ni ban ma gane ta ba. Ita yanzu ce malam wani wunci. To ciwo ya riga ta tafi ta. Ai wannan al-ayatul kauniyya ne, ya isa mutum darasi. Irin yadda za ga Allah yana mu'amala da bayi idan suka kangare masa, ya ishe ka wa'azi, ya ishe ka darasi. To su waɗannan wallazina ma'an ayatina ghafilun, gabaki ɗaya sun kawo da kai daga ayoyin Allah kauniyya da shar'iyya. Sai Allah ya ce to ula'ika ma'awahumun nar, irin waɗannan mutane makomansu ita ce wuta. Nasallallahu salamata wal afiya bima kanu yaksubun, sakamakon irin aikin da suka kasance suna aikatawa. Me ya aikin da suka yi? Shine sun kyamata saduwa da Allah, sun kwadaici duniya, sun karkata zuwa gare ta, sun kauda kai daga ayoyin Allah. To malam ya kawo wannan gaban da wannan ayan domin ya nuna irin hadarin yadda san duniya take gayyato, wato ainihin alhawa, bin san zuciya. To ina tsammanin ko da ma dai ba mu faɗaɗa bayani ba, ka san cewa san duniya tana da waɗansu irin cututtuka, waɗanda yake cututtukan nan masu haɗari ne ƙwarai da gaske. Sai dai farko tukuna, idan muka ce san duniya, kaga san mulki da shugabanci yana daga cikin manya-manyan cutan san duniya. Har malamai ma suka ce ya fi haɗari fiye da san kuɗi. La haula wala quwwata illa billahi. San mulki da san shugabanci, wato idan muna magana akan san mulki da san shugabanci, jama'a kar mu tafi da nisa. Kar kai tsammani muna nufin san gwamna ko san sarki ko takarar ɗan majalisa, duk ka kai da nisa. Kaga irin fitinan da ke fada ma ɗaiɗaikun mu. Yanzu an ce kai ne liman, sai aka zo aka ce to gobe da Allah kai haƙuri da limancin nan. To akan wannan mutum ba abin da ba zai iya yi ba, zai iya yarda ya raba kan al'umma koda za ta kai ga ayyaki saboda menene saboda an ce hakura da limanci limancin nan da shi aka haife ka ba a hanya ka tsince shi ba a'a yanzu kai ne sakatare na kungiya kaza to yanzu kai hakuri da sakataren akan wannan wani zai iya yin yaki wallahi wato ina son ku hararo abin a cikin mu kar ku kaita da nisa ana magana wai ko gwamna ko dan majalisa ko waye duka ku kaita da nisa cuta ce san mulki da san gabata ila an fahimce da kyau to wannan yana daga cikin miyagun cututtukan san duniya da shuhura akwai wanda shi in an zo mitin ba biyar da za a yi sai ya magana sai an san da shi kuma abin ban al'azumin kila mutum uku hudu biyar sun yi magana kafin shi kuma sun faɗa abin da zai faɗi me ya wajaba a kan shi ya shuru sai ka ji mutum sai dai ya ɗaga hannu an ba shi to kamar yadda malam wane da malam wane da malam wane suka ce ne ni ma zan karfafi wannan in dai din karfafa ne ka hutar da kanka ka hutar da al'umma cuta ne wannan daga cikin cututtuka wani yana nan duk inda ya zo guri yana son sai an san ya zo sai kuma an rubuta cewa shi ma ya ba da shawara cuta ce cikin cututtuka ne irin wannan wanda kake samunta a cikinmu akwai mutumin da yake shi duk abin da aka yi kan so a ce da shi aka kulla eh ai ni ma ina cikin wanda na ce ai kaza ai kaza ko na ba da shawaran ai kaza me kake nema na zafi maganin wannan cutan ko wannan cutar na neman mulki ko na neman suna shuhura kenan ka riƙa hararo cewa duk yadda aka kai ga yabanka a yau gobe wallahi ba za a yabe ka ba abu na farko kenan ka gane wannan duk yadda ka kan ana ta yabanka to gobe wani za a yaba ba kai ba dan jiya ai ba kai ake yaba ba wani ake yaba yau kuma ka ɗauka ana yabanka to haka nan gobe za a koma ana yaban wani ita matsalar duniya kenan sannan abu na biyu ka hararo cewa wai dakata duk ɗauka a ce yanzu mutanen garin nan ni suke faɗi ba sa faɗin kowa sai ni akwai wanda zai iya gadar maka da lafiya idan ba ka da lafiya yanzu kawai ka ce ina ciwon kai a ce duk mutanen garin nan suna son ka kai suke faɗi akwai wanda zai iya baka lafiya daga ciwon kan nan yanzu in ka kamu da hawan jini akwai wanda zai iya baka lafiya yanzu idan kana neman haihuwa akwai wanda zai iya baka haihuwar nan to yanzu ga ka a firashil maut ciwo dai ya kawo ƙarshe mutuwa za ka yi duk ka tara mun masoya da masu faɗinka marraq cikinsu ina ne ruqya ina likita shine miki wakila marraq akwai wani mai ruqya da zai zo ya magance maka matsala ka dawo duniya babu to in ka fahimci ba wanda zai hana ka mutuwa ba wanda zai baka lafiya ba wanda zai gadar maka da wani abin da kake so ko ya tunkuɗe maka wani abin da kake ki koma bayan Allah kar wannan ya bayyana tsore maka ido kun fahimci wannan da kyau jama'a to idan ka gane wannan da kyau sai ka huta daga cuta ta neman mulki da kuma neman shuhura kai dai sai an san da kai yayin da waɗansu suke can ana ta faɗi tashi ana yabansu kai koma gefe Allah ya san da kai idan ka samu kyakkyawan ambato a wurin Allah wallahi ka huta akwai wanda ya samu kyakkyawan ambato a wurin Allah mukan tabbata misali da annabi ayyub alaihi salam da Allah ya jefa masa jarabawa tsawon lokaci kuma Allah ya azurta shi da haƙuri me Allah wal insirin lambobin yabo Allah ya rika bashi inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab wannan akwai wani yaban da za a yi maka a duniya da ta kai wannan Allah ce ni'mal abdu ma dalla da bawa irin ayyub innahu awwab Allah ya yarda cewa zuciyar shi ta koma gare shi yana maida al'amarin shi zuwa ga Allah in ka samu irin wannan darajar ba shikenan ba in zakarani fi mala'in zakartahu fi mala'in ta'ala minhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wajal in ka ambace Allah a cikin waɗansu mutane Allah zai ambace ka a cikin mutane da suka fi su daraja to shikenan ba sai ka nemi kawai ambatan Allah ba Allah ya tafi dan sunanka a cikin mala'iku ka shiga cikin innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wanda suka yi imani nagartacce suka kyautata aiki Allah ce za mu gadar musu da soyayya hadisi ya fassara wannan aya yace idan bawa ya kyautata imani ya kyawawan ayyuka to Allah zai kaunace shi idan Allah ya kaunace ka sai ya kira mala'ika Jibril sai ya ce ya Jibril ina kaunan wani kai ma ka kaunace shi daga nan mala'ika Jibril sai ya kaunace ka daga nan sai mala'ika Jibril ya kira a cikin mala'iku gabaki daya Allah yana son wani kuma ku so shi daga nan sai a jefo soyayyanka a bayan kasa shine sai ya ji Allahu marrahman wudda Allah zai sanya maka soyayya da wannan ne ma malamai suke cewa ta wannan aya maganin farin jini kenan ina irin matan nan da ke neman maganin farin jini ka san wata za ta zo ta ce alagawa ka bani da Allah yarinya ne dai gata nan ta fara tasowa to da Allah ya ci mu da addu'a ce farin jini to ga maganin farin jini ɗaya daga ciki sai ya ji Allahu marrahman ne wudda soyayya Allah zai jefa da ka zauna ki gina ƙyakki akan imani da kyawawan ayyuka samari sai wanda ta zaba samari ba sai wanda ta zaba tana zaman zaman ta kana iya ganin malam Usman duk da alarmancin shi ya fito to kaga ai to Allah shi mana muwafaka to kaga wannan na daga cikin cututtukan san zuciya abin nan a san duniya kaga wannan san kuɗi shi ma yana daga cikin fitina ce daga cikin fitintunan san duniya dan da ma Qur'ani ya ga mana mecece duniya ya ga mana mecece duniya zuyina linnasu hubbu shahawati minan nisa da mata wal banin wal qanatil muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf zalika mata'ul hayatid dunya wata ayan kuma ta gaya mana menene dadin duniya da yace in kana aba uku mu abuna uku mu ikhwanu kuma azwajukum wa ashiratukum wa amwalun qatarafumha amwal kudi wa tijaratun kasuwanci takshawna kasadaha wa masakin gidaje wancan ayan ta fadi gonaki da dabbobi mutum yana da shanu kaza yana da awaki kaza yana da kaza ta faɗi mata nan ma an faɗi mata an faɗi kuɗi an faɗi gidaje an faɗi mulki duk su ne hayatul dunya to wa'annan abubuwan akan su ba irin bala'in da ba su haifarwa ba irin bala'in da ba su haifarwa yanzu dubi ƴaƴan annabi adam su biyu da qur'ani ya bamu bayanin su a cikin suratul ma'ida ɗaya daga ciki fa qawwa'at lahu nafsu qatla akhihi fa qatalahu akan menene akan san mace ni wance nake so akan wannan sai da yake iya kisan kai ya kashe dan uwan shi kaga inda bala'in san duniya take ku bala'in san duniya take kai da yake san kai yahudu duk wani tsinuwa da kaji Allah ya musu da lalacewan su menene babban matsalan da ta jefa yahudu cikin halin da suka samu kansu suna iya canza littafin Allah suna iya canza hukuncen Allah ta ja'alu lahu qaraqis tabduna tukhuna kaseera duk suna yin wannan to duk in ka tattara menene babban abin da ya jefa yahudu cikin wannan bala'i ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana san duniya wama hum bimahdhu wama hum muzajjin min azabi an yu'amma kuma ba zai tsama dishi daga azaban Allah ba da haka ashe duk wannan gantali da lalatin da yahudu suke yi su dai sun mallaki kuɗi sun mallaki mulki su riƙa sarrafa mata irin yadda suke so har yanzu ga haka suke yi to ɗabi'ar su kenan a bashi ne kuma ya ja musu tsinon Allah suka ƙi aiki da abin da suka sani na gaskiya kaga wannan cikin matsalolin san duniya kenan da haka san duniya yana iya sa ka ga ana ƙarya ƙarya dai da ka sani mutum ne shararo ƙarya ka ji wani ya zo ce maka to algata nan mata na dai ta fi a tagwayi a ta ni murna in ka ce shi mun sai ce amma Allah abin da matan za su ci da ƴaƴan babu ina matan da ƴaƴan yace suna nan asibiti a kwance ah to abin ko a je a tallafa musu ne wani asibitin ne ya faɗi asibitin aka je asibitin da niyya a taimaka musu ashe da ƙarya ne saboda san kuɗin duniya ne kawai saboda san duniya za ga ana hasada ka dubi inda hasada ke cinye kyawun ayyuka idan wani menene hasada dama Allah ya mu wani wata ni'ima sai mutun ya rika fatan Allah ya kwace ni'iman ko dai a bashi ko kuma dai kowa ya rasa kawai ba san duniya bane idan Allah ya ce make ka warke daga wannan muguwar cutar duk wani ya daukaka Allah ya ta daukaka shi duk wani ya samu kudi Allah ya kara masa cikin fadalansa duk wani menene naka ai ba naka ne Allah ya hana kai dauka bashi ba me yalwan abin ne Allah zai baka ya ba kowa ko bai tawaye Allah da komai ba kamar da zai hadisi law anna awwalakum wa akhirakum insakum jinnakum a ce mutanen farko da na karshe duk mutare a wuri daya da dabbobi da tsirrai da kowa ya gaya ma Allah iya bukatuwarsa Allah ya diba ya ba kowa abin da yake so manzon Allah ya ce to ka dauka a dauki allura a tsoma ta a cikin teku a fito da ita in ta rage wannan tekun da wani abu to azikin Allah ya rubuta ya da kaka damu dan Allah ba wani to akan san duniyan nan sai kaga ana hasada sai kaga ana kazafi wani kawai je mu wani kazafi saboda yana san in ya bata shi shi kila dauko a bashi dubi irin abin da yan siyasa suke yi ai ta kazafi akan san duniya sai mutun ya bata gaskiya ya kuma gyara ƙarya wannan abin ƙarya ne amma zai mishi kwaskwarima sosai saboda ya dace da abin da yake so kaga wannan bala'i ne mai cin gashin kansa wannan yafi faruwa yana faruwa a ko'ina amma yafi faruwa a cikin malamai idan aka jarci malami da san duniya to a lokacin za a rika gyara ƙarya ana bata gaskiya shi yasa a cikin hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito manzon Allah ce ma bi ibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i ala sharafi wal mali li dinihi yace a sami kuraye guda biyu mayunwata bi ibani ja'i'ani kuraye guda biyu mayunwata a aje kuraye sai da yunwa ta kama su na ƙarshe sannan sai aje a sake su a garken tumakai kun san irin bannin da za su yi kaga wato annabi sallallahu alaihi wasallam ƙwararre bai ba da misali akan zaki ba saboda zaki idan ya kama abin farauta ya ci ya koshi shikenan sai kaga sauran namun daji suna wasa a gaban shi kai ni akwai ma zakin da naga wata abin nan wata barewa ba barewa ba wata dabba ne daga cikin dabbobin daji ko barewa ko wata ya riga ci abinci ya koshi ta zo gaban shi suna ta wasa sai ya tunkuye ta haka sai ta fadi yar karaka ce haka sai ya sa kafa ya tada ita haka ya ta wasa da ita sai ya dan izakeyanta sai ta tafi a guje sai ya bi ta haka suka yi ta wasa to ya ci ya koshi sai da bukatun abinci amma kura fa haka take ita kura Allah ya azurta ta da banna dan haka in aka sake ta a cikin abin nan dabbobi in ta kama wannan ta tabbatar da ya mutu sai kuma ta ranka wancan fakila za ta fi mai sai ta kyale wannan duk sai ta kashe wannan dabbobin ita mabannaci ya ci to sai annabi ya ce a samu kuraye guda biyu ja'i'ani mayunwata ursila fi ghanamin a sake su a cikin garken tumakai bi afsada min hirsil mar'i ala sharafi wal mali li dinihi ba su kai bannan da malamin da yake son ya samu kuɗi da matsayi ta hanyar addini ba wato bannan da malami zai yi ya fi bannan da waɗannan kuraye guda biyu za su me yasa saboda zai bata gaskiya zai gyara ƙarya kila kun gane shi yasa wato ni jama'a ina ƙara jan hankalin ɗalibai wallahi wannan bala'i na son kuɗi da son mulkin nan sai mun yaƙi zuciyar mu akan ta fa kar mu je kawai kana ta wani faɗi tashi kai nan kana wane ne ɗin ƙanƙanin abu ka raba kan al'umma a haifar da gaba da ƙiyayya saboda ne saboda kawai an ce wai ka bar wani matsayi ko kuma saboda kana son wani matsayi ila kun gane maganar da kyau ka zama kawai in kana fil harasati kana fil harasa in kana fil saqati kana fil saqa kamar yadda manzo Allah ya faɗi in aka ce maka tsaya nan ko ka tsaya nan in aka ce gadi zaka yi harasan kenan ko shirasa in aka ce yau malam wane yau gadi ake so ka yi in dai a tafarkin Allah ne wallahi ka je aikin ka gadi ko in kana fil saqa in kuma aka ce a ko zaka rika zuwa daga baya in matafiya mayaka sun taso to ku ku tsaya a baya saboda ku rika tattaro kayan mayaka karka ce au to amma rena nake ne ba wani magana renuwa ce in dai aikin Allah ne darajar ka duk aikin kai koda kwashe kashi aka ce karbe in dai a tafarkin Allah ne na rantse maka da Allah akwai darajar aljanna a cikin ta to da ka murka hutar da zuciyarmu murka hutar da zuciyarmu akan matsalan san duniya kaga wani kwadayayye ne akan matsalan san duniya wani ya dai raba kan al'umma divide and rule yana son sai ya ci matsayi a siyasa sai ya dauko malamanku sai ya gwara kansu sai ya gwara kansu ya tarike a gaban wani malami alaga ta malam ku ne na Allah ai mu muna san wa'azin ka malam ai wa'azin ka da irin yadda kake tsaje gaskiya haka sauran malamai suke ai da ba mu da wata matsala duk ƙarya ne fa ya gama ya san halin yau ta kama kowa ya dauko 50,000 ya baka 50,000 fa 50,000 ga mai mata biyu da yaya 10 wallahi 50,000 bata wuce ce mishi sati biyu ba din mata yake ne ina kun fahimta to shikenan yanzu ya zama naka da aka yayin da aka zo aka ce ba shi za a yi ba kai kuma za ka rika yan yan uwanka saboda menene saboda an ce ba wancan dan takarar za a yi ba zaka kan malamai sai ya rabu saboda yan takarar siyasa alhalin su kuma dubbo ne suke matsafi sun suka hada inda suka hadu din ba wani wannan jam'iyya kaza wannan jam'iyya kaza ne hada-hada ne kawai na mulki da shugabanci da hada-hadan dukiya Allah ka shirye tar da mu a san duniya yana iya kai ga kafirci ma in ka ji mutum yana yankan kai ya shiga kungiyan asiri me yake nima duniya wai har sanan nan abu ne a cikin mu cewa wai yanzu idan kana da wani wata kujera kowace irin kujera ne inda ta matsayi ne wai sai ka miƙe tsaye kun gane abin da ake nufi da miƙe tsaye ba wai kai ta karatun alqur'ani kana qiyamul layli kana azkar ba sai ka miƙe tsaye saboda in tsurku ana ganin ka dan kama da ciwon baya za a ce jifa ne dan zazzabi da kowa ke yi a yau za a ce jifa ne to sai fa ka miƙe ana nufin kai shirka da Allah ka jama'a san duniya bala'i shi na da yawa yadda kasancin kafin mu wuce wannan gaban wato ya kamata mu fahimci in aka ce san duniya kamar yadda ne bayani a farko ba ana nufin wai ka daina cin mai kyau ka daina shan mai kyau ka daina sa mai kyau ko ka auri matan da kake so kuna baza soyayya ba shi ne san duniya ba bal wannan ma Qur'ani ya tabbatar da shi وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا cikin fassarar da aka yi kuma fassarar mafi inganci shine abinda Allah ya baka na dukiya to ka nemi gidan lahira da shi a daidai wannan lokacin wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabon duniya abinda zaka ci mai kyau ka sha mai kyau ka gina mai kyau ka hau mota mai kyau ka auri matan da kake so ban ce mai kyau bane dan kin ya sha bamba kana iya wacce kake ganin a duniyar nan yanzu ma ba irinta wani sai ya kaki ya toba mata ko ba haka bane yanzu aka tambaye kowanne ne aka tambaye mu wace ce kyakkyawa a duniya zai ce mata na mana mata ta kai ce kyakkyawa in dai kuma ba mutum zai saki layi ba misali to kaga babu laifi mutum ne kar ya manta da rabon shi na duniya amma ba za ka nemi duniyan nan ta haram ba kana neman duniya ta haram to kuma san duniya shigo ke shi yasa abin da ya wajaba akan kowane musulmi shine az-zuhud fi dunya ya zuhud a cikin duniya kuma zuhudin nan yana gadar maka da san Allah a cikin hadisi wani sahabi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yamin abin da idan nayi Allah zai so ni sannan mutane ma za su so ni wata amsa manzo Allah ya bashi izhadu fi dunya yuhibbuka Allah kai zuhudi a cikin duniya to zaka samu soyayyen Allah. Jama'a waye ke san Allah ya so shi? To me zuhudi a cikin duniya? Kuma ba ku san wani abin da zai ƙara faranta muku rai ba. Fassaran da muke ma zuhudu ba shine zuhudu ba hakikanin gaskiya. Mu idan aka ce zuhudu dan na san yanzu wani gaban Shafi'i an ce ai zuhudu za a samu san Allah zai ga to. Eh kuma kaman ba zan iya zuhudin nan ba fa misali. To fassaran da muke ma zuhudin ne ba shine fassaran da yake ba. Mu sai mu dauka aka ce zuhudu. To maganan cin me dadi ba shikenan. An yi ban kwana. Maganan ka dan sami tufafi mai kyau ka sa shikenan. Ba maganan samun gida yalwatacce, ba maganan shan irin su juice din nan masu dadi. Ah, wallahi ba shine zuhudu ba. Ku rike wannan. Abinda ake nufi da az-zuhudu shine tarku ma yadurru fil akhirah. Wanda ya fi shi daraja al-wara'u shine tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kun fahimci wannan? Idan aka ce zuhudu, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo wannan fassara. Ya ce abinda ake nufi da zuhudu tarku ma yadurru fil akhirah, duk abinda idan ka yi shi zai cutar da kai a gidan lahira ka kai shine zuhudu. A wannan wajibi ne. Duk abinda idan ka yi shi zai cutar da gidan lahiranka, to idan ka bar shi sai a ce ka yi zuhudu. Shi ko wara'u shine tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Duk abin da ba zai maka amfani ba a gidan lahira idan ka bar shi kai wara'u. Kun gani? Da haka ashe zuhudu ba shine yanzu in ce bismillah in dauki ruwan nan in sha. Din na sha nan ba za a ce to ka gani je zuhudu ba. Kila an gane tunda shan ruwan nan zai cutar da ni a gidan lahira. In dai ne bismillah ta halar na neme shi. Shikenan. Sai in sha. Idan ka sanya babban riga da ciki da wando zai cutar da kai a gidan lahira. In dai ta halal ka nema kuma ba alfahari kake yi ba, ba zai cutar da kai ba. To shine zuhudu. Duk abin da zai cutar da kai a gidan lahira in ka nisance shi to kai zuhudu. Duk abin da ba zai maka wani amfani ba a gidan lahira in ka bashi kai wara'u, kaga wara'u ma yafi zuhudu, bi ma'ana yafi shifa'i. So dan haka ka nemi dukiya ta halal. Ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, kai sadaka. Wannan yin shi ba kuma ba shine rashin biyin wannan ba shine ba ka da zuhudu ba. In ka nisanci haramun abinda zai gadar maka da fushin Allah da gidan wutan jahannama, in ka nisanci wannan to shikenan ka yi zuhudu. Allah ya taimake mu akan zuhudu. Allah ya taimake mu akan zuhudu. To wannan mun dan fada da bayani akan al'amarin duniyan nan saboda muna cikinta, kuma kullum fadi tashin mu dai in ka tsama addinin mu to ita ce ke bi. Kuma duniyan nan muna neman ta gwargwado saboda mu tsara mutuncin mu, mu bada haƙoƙan da Allah ya wajabta mana, haƙoƙan iyalan mu wajibi ne akan mu. Mu tsara mutuncin mu, kar ka je kana bara kana roƙo, kar ka rika daga kai kana neman na wani, ballantana ka je ka neme ta ta hanyar da bai dace ba. To kaga za mu nemi duniya gwargwadon yadda za ta zauna a tafukan hannayen mu, kar mu duk wanda duniya ta shiga zuciyar shi ita za ta rika juya shi kenan. Amma in duniya a tafin hannunka ne fa, kana iya bada ita lokacin da kaga dama ga wanda kaga dama. Allah ya mana muwafaka. Malai sai sadisan abu na shida daga cikin ababen dake haifar da duk da yake kafin anan da Allah bar dan yi ishara don fadada batu akan al'amarin neman mulki da neman kuɗi da neman dai duniyan nan. A koma littafin akhlaqul ulama na al-Imam Abubakar al-Ajurri da yake bayanai akan mutanen Allah ya kawo irin yadda suke fuskantar duniya. Sannan idan ka koma a kowane littafi da al-Imam Ibn Rajab ya rubuta Dhammul Jahi wal Mal, ko kuma a wani fassara suna cewa Sharhu Hadith Mazi Ibani Ja'i'ani, wancan hadisin da na kawo shi Ibn Rajab ya dauka yayin sharhin sa, ko kuma Dhammul Jahi wal Mal. Ina jin Malam Qasim na karanta shi a nan masallacin ranar Litinin ne ko gobe kenan Allah ya kai mu bayan al-maghrib wal isha. Na'am? Bayan asubahi ko ba'd al-fajr, bayan sallar asubahi. Ranar litini gobe kenan. Haka nan akwai littafin Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi al-Khalaf, duka guda biyun nan na Ibn Rajab. Sun kazanta duniya, sun kazanta neman san duniya. Mu koma cikin su domin mu samu karin haske. To sai dai san abu na shida, dake cin ababin dake sabbaba bin san zuciya, al-musara'atu fil husuli ala ma tashtahihi an-nafsu min al-mubahat. Mutum ya rika gaggawan bin, wato ya rika gaggawan sallama ma ransa abinda take so cikin ababin da yake ma mubahalas ne. Ba haramun ba, wannan haramun mun riga mun gama da babin shi a gurin san duniya. Abin da yake halal, duk lokacin da zuciyanka ta nuna maka tana son kaza sai ka yi, ina son in ga kaza sai ka gani, ina son in ci kaza sai ka ci, ina son in sha kaza sai ka sha, ina son in sa iri kaza sai ka sa, ina son in gina iri kaza sai ka gina, ina son in hau iri kaza sai ka hau. Wa'innan abubuwan duk da kasancewarsu mubahat ne, halal ne. To in ya zama duk lokacin da zuciyanka ta saka maka cewa kai sai ka yi, to mutum ya fada cikin kuma zai iya fada cikin matsala na jin san zuciya. Malai ce al-insanu mata ma da atu nafsu ila shay'in min al-mubahat asra ila ijabatiha. In dai ya zanto mutum duk lokacin da ransa ta kawata mishi kana son abu kaza na halal, to zai gaggawan ya amsa mata abin nan da take umurtar shi da shi. Wa qad kana ahlul ilmi, wato ya fada cikin wancan kenan, sai ce wa qad kana ahlul ilmi yurabbuna tullabahum ala mukhalifati ma tahawaw anfusuhum min al-mubahat. Su magabata malamai na Allah suna tarbiyyantan daliban su akan saba marai akan abin da take so na halal fa kenan. Sai ce da khala khalaf min khalifa ala Sulaiman bin Habib bin al-Muhlab bil ahwas. Khalaf bin Khalifa ya shiga gurin Sulaiman bin Habib a wannan gari na Ahwas. Wa inda Sulaiman jariyatu lahu yuqalu laha al-Bajar. Masha Allah, tun anan kai ka san akwai gara kenan. Lokacin da shi abin nan Khalaf bin Khalifa ya shiga gurin Sulaiman bin Habib, sai ya samu ga wata kuyangansa ana kiranta al-Baduru. Me ya ma'anar al-Baduru? Kyakkyawa na ƙarshe, kamar irin wata ɗin nan ya kai daren 14, ba shi ne yawon al-Badiri ba? Irin haɗaɗɗiya ɗin nan, wannan matan ta riga ta gama haɗuwa kawai. Amin a Hassanin Jawari wajahan wa akmalihi, sannan tana cikin mafi kyawu na kuyangu kuma mafi cika. In kyau ne Allah ya gina ta, in cika ne ta fice kafa a gurin halitta. Wato kenan ko da tawa suka ganta sai sun kwadayi, sai sun lashe baki. To lokacin da ya shiga faqala Sulaiman li Khalaf, sai shi Sulaiman yake ce ma Khalaf, kaifa tara hadhihi al-jariya, ya kaga wannan yarinya, ya ka ganta a jiwon to nan tsiwa. Faqala sai ya ce aslaha Allahu al-amir, yace Allah ya ce miki mai martaba. Shi Sulaiman bin Habib sarki ne, to shi ne sai Khalaf sai ce Allah ya ce miki mai martaba. Ma ra'at ayna ya jariyatun qattu ahsana minha, ni dai da ido na ban taba ganin kyakkyawa kaman ta ba, da ido na ban taba ganin kyakkyawa kaman ta ba. Fa qala sai shi sarki Sulaiman bin Habib sai ce khudh biyadiha, kama hannunka, kama hannunta, an baka ita. Ba wai iya bace balantana ka ce ai sai an daura aure, ita kuyanga ana kyautanta. Kun gane, kuyanga ana kyautanta. In kana da kuyangu guda 10 sai ka ce to na baka 2, ita ma ana daukanta a matsayin kuɗi ne. Kamar yanzu in kana da riga ba za ka iya kyautanta ba, ai ba sai an daura aure ba. To haka ita ma kuyangan take. To shi ne sai ce khudh biyadiha, kama hannunta kawai an baka, ka samu gara shi kenan, ka samu nasawa a gaban mota in ji 'yan gayu. Wasu ya je a aure a ce wannan matan nasa a gaban mota ne, ka jar shin kishi, ka samu mata maimakon ka killace abinka a ɗaki kana zuwa kana duba ita ce madudinka, kana duddubawa kana gane abin nan haka tana ƙara mai da kai yaro, sai kuma ku ƙar kasa a gaban mota kuma ku ƙar share kuna enjoying tare da wasu, kaga ai ba dabara a ciki. Fa qala khala, sai shi Khalid bin Khalifa sai yake cewa ma kuntu li afal, Allah ya ce maka sarki ni ba zan yi haka ba, wala aslabu hal amir, ba kuma zan kwace ta daga sarki ba, kada arabtu ajabahu biha, wanda na san irin yadda sarki ke takama da ita, na san irin yadda sarki ke san ta yake takama da ita, idan irin ana son a nuna ma tsara din nan an daren musu, sai a ce to yau ta dan fito ta wulka, an nuna ma tsara da sa'o'i cewa mu kuma riga mun sha gaban ku, haka sarki yake abin nan, to yau kuma sarki ya ce wa akama ta yake kyauta da ita. Fa qala, sai shi sarki ya ce khudha wayhak, yace kai kama ta na baka ita, ala ajabi biha, duk da irin yadda nake son ta nake alfahari da ita, kama ta na baka ita, sai ce liya'lama hawaya anni ghalib, domin zuciyata ta san cewa na rinjaye ta. Allahu akbar, ka irin waɗannan sarakuna Allah ya musu albarka, zuciyata ta san na riga na wuce nan wurin na rinjaye ta, da ka ɗauki wannan kyakkyawan yarinya ka tafi da ita. Mu a irin wannan zamanin a dai nan cikin al'ummarmu akwai irinsu ba a rasawa, mutum da za ka fi buga misali da shi ƙarar aka ganewa irinsu Malam Abubakar Gumi, Allah ya gafarta musu, ba wani abu na duniya da ke tsole mishi, babu. Ka dai ga mutumin da za a yi mishi kyautar mota ba ɗaya ba ba biyu ba, sabuwa fil, ba irin yanzu da ake yayin ɗan kwatana ba, sabuwa daga kamfani a siyo a baka, amma kuma nan take sai ya kyauta da ita, a bashi kuɗi sai ya kyauta da shi. Lokacin da aka bashi wannan ja'iza na Malik Faisal, wannan award ɗin da ƙasar Saudiya take raba ma wanda ya fice akan wata harka a duniya, ba su alakantar da shi ko lale musulmi ko ba musulmi ba, kawai wanda ya fice akan wata harka a duniya akan ba su irin wannan kyaututtuka. An taɓa ba Malam Abubakar Gumi, an taɓa ba Sheikh Al-Albani, akwai turawa ma da aka ba su wannan ja'izan. To su malamai na Allah, shi Malam Abubakar Gumi shi muke magana a kansa, lokacin da aka ba shi akwai certificate akwai kuma kuɗi da aka ba shi, sai ce to wanda certificate shi an nawa, amma ga kuɗi ku kai jama'atu. Dan iya mai sau, naji lokacin da yake faɗin, yace Allah ya maka ce malam ba zai yiwu ba, ce za mu kai wannan kuɗi ga jama'atu, ka ba mu izini mu raba shi ga danginka, ce a ɗan samu wani abu a kai jama'atu, yace to duk abin da ko ga ya dace ku yi sai ku yi, ba a jayayya da shi. Al'ulama'ur rabbaniyuna, kenan malamai na Allah, Allah ka sa mu kwaikwayi malamai na Allah. Sai malaka ya ce to fa hirmanun nafsi min ba'd al-mubahat, haramta ma rai waɗansu abubuwa na halal, li ajli ta'wid ala sabari, domin ka sanya ta taita koyan haƙuri, ko ya'udu alaiha bin naf'i, wanda haƙurin nan zai gadar mata da wani amfani a duniya da na lahira, khassatan idza wajaha shahawatuha wa amaniha al-muharrama, musamman kuma a lokacin da kaga sha'awanta yana karkata da burace-buracenta zuwa ga haramu. To ka saba maranka, ba ma wai haram ɗin ba, halal ɗin ma bari mu riƙa taka tsantsan da shi, kun gane? Wato yayin da ka ji zuciyanka tana son ta riƙa karkata zuwa ga haram, to in kana son ka tarbiyance ta, to ka koya maranka cewa halal ma za ka ji kana son yin abubuwa na halal, amma domin ka koya mata haƙuri bari ka ƙi yi. Yau ina jin cin nama, to bari in koya mata haƙuri sai ka ƙi ci. Ila kun gane? To ka koya mata haƙuri akan abin da yake ma halal, to kana tsammanin kuma idan ta ce maka je kai haramun za ka sallama mata? To haka ake koyar da rai. Walakin idza kanat qad uwidat ala nayl al mubahati fa inna tab'ufu amama al muharramat, in ku aka riga aka saba ma rai cewa duk abin da take nema na mubah halal sai an mata, to yayin da ta je gaban haramun za ta yi rauni, akwai yiwuwar ta iya faɗa mishi. Na bakwai kuma na ƙarshe cikin dalilan da ke sabbaba bin san rai ko san zuciya, aljahlu bil awaqib al murattaba al mutarattabati ala ittiba'i al hawa, mutun ya rakkana ya manta da mummunan sakamakon da ke fada ma bin san rai. sai malai ce aljahlu bi atabati shay'i da'in ila mumarasatihi, idan mutum ya raka ne ya manta da matsalan da zai samu in yi wani aiki, to shi zai sanya shi tunkuɗa shi je ya kwatanta yin wannan aikin. Idan barawo ya san cewa in na sata zan kwana ofis ɗin ƴan sanda za a yi biji-biji da ni, daga nan wuce gidan yaji garin ma da nake samu ina kai komo ina ganin ƴan uwa da waye, yanzu za a kai ni gidan yaji sai in shekara biyu uku ban fito ba. Inda ina tunanin haka abin ya zauna mishi a rai, ba zai je ya sata ba. Kila an fahimta, idan da mai cin kuɗin gwamnati zai tunanin in na ci kuɗin nan za a zo a fallasa ni, a tona min asiri, a ɓata min cuta da ni da zura'ana, ai ta mummunan addu'a, ba zai je ba. To amma mutum ya manta da haka, ko kuma yana ganin ai ba damuwa, ai ba damuwa, ai ba za a gane ba. Ka san kamar yadda muka yi bayani a baya, mai bin son zuciya haka yake, sai ya taɓanna yana ganin ai ba a ganewa, ai ba a ganewa, ai ba za a gane ba, ai ina da wayau, ai na hudo musu yadda ba su tsammani, nan ko mutane suna nan sun saɗora ka akan faifai. Inda kake ganin kana musu wayau, su ma haka suke ganin sun ɗauke ka sakare, suna kallon ka ta baya. Sai ce walil hawa adrar wa mafasid qad tadfa'u sahib al hawa ila tarki hawahu idha alimahu, yace to san rai da san zuciya yana da miyagun cututtuka da ɓannace ɓannace da yake haifarwa, idan mutum ya san waɗannan matsalolin to zai taimake shi akan ya nisance su. Kaga akwai mummunan ambato, mutum sai ya mutu shekara 100 amma ana nan in aka tuna aibin shi da san zuciyar da ya rika yi, sai a yi ta mummunan ambato akan shi, ko Allah ya ji kanshi ba za a ci ba. To ballantana kuma ranar tashin alkiyama, duk wani falala da wani alkhairi zai guje mu mutum, duk wani sharri da abin ki zai gadar mu mutum. To idan mutum ya manta da wannan sai ya faɗa cikin manja. To shi ne yake cewa أنشد أحمد بن القاسم الطبراني يناتشوا سأحذر ما يخاف علي منه وأترك ما هويت لما خشيت. يتشد دك أبن دأكي من صورو أكنسا وزن يتاكات أنزلش إذن شريعتي صورة تمك وانا أبكرا تو كي تاكات أنزلش إن كذا الله جمانزان سن صورة تمك وانا أبكرا كي تاكات أنزلش shine sa ahzaru ma yukhafu alayya minhu, to abin da ake mun tsoro akan shi zai iya jawo matsala to zan taka tsantsan akan sa. Wa atruku ma hawaitu, zan bar abin da zuciyata take so lima fashitu, saboda ni kuma abin da nake tsoro, ina tsoron fallasa, ina tsoron cin mutunci, ina tsoron kar ayyama didi da munana sunana ya maye mu mummunan ambato da ni da zura'ata, ina tsoron haka. To ni kuma tun da haka ne zan saba masa raina, ba zan bi abin da zuciyata take so ba. Waɗannan su ne dalilai guda bakwai da malam ya kawo waɗanda suke gadar da bin son zuciya. Muna fatan Allah ya raba mu da duka waɗannan abin nan sababba guda bakwai da malam ya kawo, da ma waɗanda ma bai kawo ba. Insha Allah ta'ala a zama na gaba sai mu shiga addarar ittiba'il hawa, cutar cututtuka da matsalolin da bin son zuciya ke haifarwa. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gadigan mu akan gaskiya, marayu akan ta mutu akan ta ran tashin alkiyama, ya tada mu a tutan masu gaskiya. Ya Allah duk abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka yayi mana, abin da muke kudai na alkhairi Allah ka tabbatar mana, Allah ka yi mana kyakkyawan zaɓi na shugabanni mutanen kirki, Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira. Sallallahu wa baraka ala nabiyil karim, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.